ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a goma ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a 1447, wanda ya yi daidai da 27 ko ga watan biyu miladiya 2026. Da malamin Mushabbal Ahmad Musa yake karatu ke tafsiri a wannan masallaci na Fusa ko teaching hospital, I was in the FMC. I get a city, I want a masalati, cousin to Uzuni to Piaka machine. Then there say a ceremony than a Ricky Mason and Majilisi. Saint James Samarban Devi, then Samona when the Zami Magana Kai. Wanda yake da alaka da wannan wata da muke ciki, idan Allah ya kai shi, ya da Allah dawo da shi lafiya, ya dora abun da suka tsaya. Sai na zabi mu yi mudarasan wani majalisi ko wani topic, ɗaya daga cikin topic da Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya rubuta a cikin littafinsa Majalisu Shahri Ramadan, majalisai da suke bayani akan hukunce-hukuncen watan Ramadan, wanda majalisai ne guda 30 da ya rubuta a littafinsa mai suna Majalisu Shahri Ramadan, majalisai da suke bayani akan hukunce-hukuncen watan Ramadan. Sai na so mu ɗauki majalisi na 10 wanda ya yi shi fi adabi siyamil wajiba, ladduba na azumi waɗanda suka zama wajibi akan kowane mai azumi ya kiyaye su, da kuma mustahabba da kuma wanda ake so. Idan lokaci ya ba mu, sai mu dora kan al-adabul mustahabba, laduba wanda ake so. Wanda za mu fara da laduba na wajibi da ake so dukkan wani mai azumi ya kula da su. Wanda ya fara, bayan ya fara da basmala, sai yake cewa ikhwani ilamu anna lis-siyami adaban kathira, ɗan uwana yana da kyau kowa ya san cewa azumi yana da laduba masu yawa. La yatimu illa biha, azumi baya cika sai da su. Wala yaktamilu illa bil qiyam biha, baya cika sai da waɗannan laduba. Sai ke cewa wahiya ala ismaini, waɗannan laduba sun kasu kashi biyu. Adabun wajiba, akwai laduba wajibi ne kowane mai azumi kula da su. Wa adabun mustahabba, da kuma akwai laduba wanda ake so mai azumi ya kula da su. Sai ya raba topic din biyu, dake wannan topic na 10 yayi bayani akan laduban da wajibi ne dukkan wani mai azumi ya kula da su kafin azumin sa ya zama cikakke karbabbe. A topic na 11 kuma sai yayi bayani akan al-adabul mustahabba, laduban da ake so dukkan kowane mai azumi ya kula da su. Kina ke cewa famin al-adabil wajiba, yana daga cikin ladduban da suka zama wajibi dukkan mai azumi ya kula da su. An yaquma as-sa'imu bima awjaba Allahu alayhi, shine dukkan mai azumi ya tsayu ya aikata dukkan ababen da Allah madaukakin sarki ya wajabta masa. Min al-ibadatil qawliyah, na daga ibadodi ne na maganganu. Wal fi'liyah, ko kuma ibada ce ta aikace, ibada ce ta magana ko kuma ibada ce ta aiki, wanda ake so dukkan mai azumi ya zama ya aikata su. Shi ne sai ke cewa wa min ahammiha, yana daga cikin mafi mahimmancin al-adab wanda ya zama wajibi dukkan mai azumi ya kula da su, shi ne ce as-salatul mafruba, sallah ta farilla, sallah ta wajibi, wanda ita din ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci. Bal sallah ma ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi bin Umar da yake cewa Rasul muke cewa buniyal islamu ala khamsin, an gina musulunci akan rukunai guda biyar, akan ginshikai guda biyar. Shahadati an la ilaha illallah, shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ya shaida cewa annabi Muhammad bawansa ne, manzansa ne. Wannan shine rukuni na biyu. Ai rukuni na farko. Rukuni na biyu shine wa iqamis salati, tsayi da sallah. Ba ce yin sallah ba, akwai mutunci tsakanin yin abu da kuma tsayi da shi. Da aka ce tsayi da yanzu kaman fila an za a gina gini, tsayi da fila ai sai an tsayi da ita wanda ba ta karkata kowane bangare ba, ko hagu ko dama ko gabas ko yamma, ba sai an tsayi da ita, musamman ma an ofsiya za a yi da sauransu haka. Kai ko ba ofsiya za a yi ba, sai an tsayi da ita, wanda wannan aikin injiniyoyi ne sun fi kowa shi nan wannan. Sai an tsayi da ita, to haka ita ma sallah. Sai ba a ce yin sallah ba, sai aka ce tsayi da sallah. Imana idan aka ce iqamis salati, tsayi da sallah, shine ada'uha, mutum ya yi ta fi waqtiha, a cikin lokutanta. Domin sallah ita kasance aba ce mai lokaci, kamar yadda malam zai zo bayanin kurakuran wasu masu azumi, shine mutum ya yi ta kan lokaci. Mal qiyami bi arkaniha, tare da kula da rukunan sallah, wa wajibatiha, da wajiban sallah, wa shurutiha, da shurdanta, wa sunaniha, wa mustahabbatiha, da sauran ababun sunnoni, da kuma ababun da ake so mutum ya yi. Idan yayi haka, shine zai zama ya tsaya da sallah. Yin ta kan lokaci, saboda me? Saboda inna salata kayat al-mu'min kitaban mawquta. Lalle ita sallah ta kasance abace akan mu'minai mai lokaci, kana da tsayin lokuta. Shine ce na farko, shine yin ta tsayi da sallar a lokaci, tare da kula da rukunai, wajibai, sharɗai, mustahabbai da sauransu. Wanda yin hakan zai taimaka wa mutum wajen samun tsoron Allah madaukakin sarki, wanda ba a shar'anta azumi ba sai dan mu samu takwa. Ba a shar'anta mana azumi ba sai dan mu samu tsoron Allah madaukakin sarki, kamar yadda Allah mu suke faɗa a cikin wata ayar a cikin suratul Baqara, yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku wanda kuka yi imani, hakika an wajabta azumi akan ku, an wajabta muku azumin watan Ramadan. Kutiba alaikumus siyamu, an rubuta muku azumi, ya zama wajibi akan ku. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kaman yanda aka wajabta shi akan dukkan al'umman da suka gabace mu. Azumi an farlanta shi akan dukkan kowace al'umma. Allah mu suke faɗa haka ne dan mu samu nutsuwa, sun cewa ba wai a mu kadai aka farlanta wa azumi ba, sai dai yanayin yin azumin zai iya samun bambanci tsakanin wata al'umma da wata al'umma. Zai yi wa wata al'umman su ba wata guda bane ba, zai yi wa kwana goma ne, zai yi wa kwana uku ne, zai yi yanayin yin azumin ma ya sha bamban. Kamar hatta a farkon musulunci yanayin azumin da aka farlanta ya sha bamban da azumin da ya tabbata wanda muke yi yanzu. A da idan rana ta fadi aka sha ruwa, za ka ci abinci har izuwa kafin dare ya yi, ko kuma idan baka yi bacci ba, daga mutum ya yi bacci har ya farka, to shikenan ba zai ci abinci ba, ba zai kusanci iyalinsa ba, ba abin da zai yi har sai washe gari. Shi ne sai Allah madaukakin sarki ya sauwaka mana, idan mana rangwame sai ya ce an halatta mana daren da muke yin azumi mutum mu sha, da sauran duka abin da aka haramta da rana, tun daga faduwar rana har zuwa fitowar alfijir. Kamar Allah ke cewa uhilla lakum lajza siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal ana bashiruhunna waktubu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Kutuku sha har sai farin zare ya bayyana muku daga cikin bakin zare, imana har sai hasken al-fajr ya bayyana mana daga cikin duhun dare, daga nan kuma sai a kame. Sai Allah mun dubi suke mana rangwame ya zama azumi ana yin sa ne daga fitawal alfijir na biyu shine alfajrus sadiq fitawal alfijir na hakika har izuwa faduwar rana wannan shine lokacin azumi daga rana kuma ta fadi ya halatta a ci a sha ayi duk abin da aka haramta a rana da rana har izuwa fitawal alfijir to Allah wannan sarki ya farlanta mana azumi ne ba dan komai ba sai dan mu samu takawa mu samu tsoron Allah madaukakin sarki mu samu kusanci ga Allah madaukakin sarki ba wai shi azumin da mutun zai yi ya zama wai shine sababin nisantanka ga Allah madaukakin sarki ba ba wai azumin da zaka yi ya zama shine sababin da zai sa ka bar wasu rukunai daga cikin rukunan musulunci ko ka bar rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci shine mi ni sallah idan kai haka ya zama baka san ma menene manufar da yasa aka farlanta maka azumi ba domin an farlanta maka azumi ne yana da manufofi da yawa akwai manufofi da hikimomi da Allah madaukakin sarki yasa ya farlanta wa mutane azumi babbar manufa shine su samu kusanci ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kara jikan su ya musu rahama saboda mi sun dabbaka abin da ya umurce su na yin azumi wanda attaqwa ma'ananta shine fi'lul awamir wajtinabun nawahi ka aikata duk abin da aka umurce ka sannan kuma ka nisanci duk abin da aka hane ka wannan shine ma'anan taqwa wanda yazo a ƙarshen ayar la'allakum tattaqun tsammanin za ku samu taqwa tsammanin za ku samu tsoron Allah madaukakin sarki ba wai shi azumin da kake yi ba kuma ya zama wai shine sanadiyan da zai saka fada cikin wasu sabo ko wasu kurakurai kamar yadda malamin yake bayyanawa a cikin nan yake kawowa yake cewa lokaci ba zai murmu karanta duka abubuwan da ya kawo amma za mu summarizing da yake cewa wasu daga sun fara azumi sai ya zama sun shagala ba abin da suke yin banda bacci daga yin baccin nan kuma sai su tozarta sallah sai zama wani ya kunta barci ba zai ma tashi yi azhar ba ba zai yi la'asar ba har sai mukdara ta kusan faduwa wannan ma take saboda mi saboda rana ya tashi sauri yayi sallah dan mi da rana ta fadi sharuwa wanda wannan zai kasance bai san ma manufar yin azumin nasa ba ballantana kuma ita sallar da zai yi ta hana shi fadawa cikin alfasha da munkari domin ita kanta sallar idan aka tsaita tana hana mutum ya fada cikin mi cikin alfasha da munkari kamar yadda Allah wanda yake cewa inna salata tanha anil fashai wal munkar lalle sallah idan an yi ta yadda shari'a ta ce ayi ba wai ko yin ta ba idan an yi ta yadda shari'a ta ce ayi an ba ta haƙƙin ta tabbas tana hana mutum fadawa cikin alfasha da munkari to duk sallar kanta bai yi ta a yadda shari'a ta ce ayi ba bal ma ya zama tarikus salati ya hada azhar da la'asar kuma sai lokacin asar la'asar din ma ya kusan fita tukunni zai tashi yayi sauri yayi raka'a hudu yayi azhar sannan yayi sauri yayi raka'a hudu yayi la'asar saboda mi wai da hujjar yana azumi da hujjar mi yana azumi amma kuma daga ya sha ruwa ba zai hana shi tafiya je ta sauran hidimomin sa na duniya ba don wannan za malam ke bayani cewa bai fahimci manufofin duka sallolin ba kuma zai yi wahala ya ci moriyar duk bai fahimci manufofin waɗannan rukunai guda biyu ba kuma zai yi wahala ya ci gajiyar waɗannan rukunai guda biyu kamar yadda muka faɗa ita sallah idan ayinta inda ya dace tana hana mutum faɗawa cikin alfasha da munkari shi ma azumi idan an yi shi yadda shari'a ta ce ya sababi ne daga cikin sababin da zai sama wa mutum takawa don shi ita sallar bai kiyaye ta ba azumin kansa bai kiyaye shi ba sai ya zama an yi biyu babu bai tsaye da rukuni na biyu ba kuma shi kansa azumin kamar yadda malam zai zo ya faɗa zai kawo wani hadisi ya sallam wasu da yawa suna yin azumi ba su da ladan azumin sai yunwa da kishirwa kamar yadda malam zai ambace shi a gaba shine yace malam masu irin waɗannan za su fada cikin mutanen da Allah yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us salata sai wasu mutane suka zo suka mayewa magabata na ƙwarai, suka maye gurbin su. Bayan magabata na ƙwarai sun tafi, sai aka samu wasu generation wanda sun kasance aba'us salata, halin su ne suna tozarta sallah, ba sa yinta akan kari, ba sa bata rukunanta, shurɗanta, wajibanta, ballantana ma mustahabbanta da kuma sunnoninta. Domin duk wanda bai bada rukuni ba, ya bada wajibi ba, zai wala ma ya kula da wasu sunnoni, ballantana wasu mustahabbai da ake so. Aba'us salata sun tozarta yin sallah, wattaba'us shahawati, kuma suna bin abin da ransu yake so. Fasawfa alqauna ghayya, da sannu za su haɗu da gayya, wanda wannan suna daga cikin sunan wutar jahannama. Sai Allah ke cewa min illa man taba, sai wanda suka tuba, wa amana kuma suka yi imani, wa amila salihan kuma suka yi aiki nagari. Ashe tozarta sallah laifi ne babba, da har ya kai Allah madaukakin sarki ya ce sai dai mutum ya tuba kuma ya yi imani cewa ita sallan nan rukuni daga cikin rukunan musulunci, wanda tana da lokaci kayyadadde, lokaci sananne, wanda ya zama wajibi a yi ta a lokutanta da kuma yanda shari'a ta ce. Sannan kuma wa amila salihan, suka aikata ayyuka nagari. Wannan ma yana mana cewa kenan salon da suke yi a gaba sai wala su fada cikin amalus salih, ayyuka nagari. Saboda me ayat ta ce aba'us salata, sun tozarta sallah. Da abin da ka tozarta shi, a ga yana maka baka yi shi da kyau ba kenan, baka kyautata shi ba. Sai lake cewa idan suka cika wannan sharuda guda uku, suka tuba, suka yi imani yanda ya kamata, kuma suka bi shi da ayyuka nagari, fa ulaika yadkhuluna jannata, waɗannan su ne wanda za su shiga aljanna. Wala yuzlamuna shay'a, ba za a zalunce su komai ba. Idan sun tuba, ba za a sun tuba tuba mai kyau, Allah wani sarki zai gafarta musu, ya yafe musu kurakuransu da zunubansu da suka yi, kuma ba za a kama su da shi ba, ballantana ma su ce an zalunce su. Shi ne nan wala yuzlamuna shay'a, ba za a zalunce su da komai ba. Domin Allah wani sarki shi duk wanda ya tuba ya koma gare shi, shi mai karɓar tuba ne, kuma ya gafarta wa bawansa, ya yafe masa kurakuransa, ya shafe masa su, ya kankare masa su baki ɗaya. Kamar yanzu hadisi manzo Allah ke cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la zanba lahu, duk mai tuba daga zunuban da ya aikata kamar wanda ba shi da zunubi ne. Hakan nan ya ƙara kawowa ayan ma'anan fawailul lil musallin, bone ya tabbata ga masu yin sallah, wanda ya zo a cikin suratul ma'un. Wannan shine fassarar ta, shine waɗanda suke tozarta yin sallah, suke tozarta sallah. Ra'ata allazi yukazzibu bid-din, fadhalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, bone da azaba ya tabbata ga masu yin sallah. A ce mutum kuma yana sallah, amma a ce bone da azaba tabbata gare shi, sai Allah faɗi sifofin su, alladhina hum an salatihim sahun, su ne wanda suke wasa, suke wargi da sallar, ba a cikin sallar ba, a suke wasa da wargi da sallar. Alladhina hum an salatihim sahun, sunan da suke wasa da sallar gaba ɗaya. Shi ne kamar misali wanda mai haɗa sallah, ko kuma kamar yanzu hadisi masallam ya yi bayani, shi ne ba zai tashi ya yi la'asar ba sai rana ta kusan faɗuwa, sai ya tashi ya yi caccake ta, yanƙuru haka kamar yanƙuru al-wurab, sai ya yi caccake kamar yanda hankaka take caccakan abubuwa. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam siffanta mai irin wannan halin, wanda ba zai yi sallah ba sai ranta kusan faduwa, sai tashi da sauri ya yi ta kamar yadda nan ake cewa wai mi wai yar mudu baya wa ko sai zunubi dai, ai wai baya wa sai lada, minti kafin ka ce mi kaga an gama ta. In kana sa irin wannan, Allah ya kare, shine da yawa ran ladi zaka ga irin wannan a kasuwanni, ran ladi zaka ga irin wannan a kasuwanni. Minti biyu mutum yana wurin sai da kayansa, ya yi kabbara ya gama sallar gaba ɗaya. Za a zo sayin kaya ma, kaga in yaro ne kaga yana masa magana ya tsaya, ya dan jira shi kafin yaron ma ya gaji, yaron yana tsaye ko gajiya ba zai yi ba, kaga har ya yi sallama, yana gama sallama, sai me za a baka, ya karɓi kuɗi ya ba shi abin da zai yi. A wannan su ne alladhina hum an salatihim sahun, masu wasa da yin sallar ko kuma wanda ma ba sa yinta yanda ya kamata ko ba sa yinta akan lokaci wasu da hujjar mi azumi kuma azumi Allah mun saki ya shar'anta maka ne daga cikin hikimomin sa bayan ka samu takawa ka samu tsoron Allah madaukakin sarki bal ma ya baka kariya a jikinka abubuwan da ka duddura a cikin ka tsawon shekara yin azumin zai taimaka waɗannan ababen su fita daga jikinka daga cikin manufofin da aka shari'anta na azumi shine ya koya mutane hakuri ya koya mutane hakuri wajen dogewa wajen daurewa su tsaya akan abin da Allah mun sake farlanta musu shine an gana ka cin abincin an gana ka cin abinci da abin sha da dukkan abin da kake sha'awa ayinin azumi kuma kai hakuri ka bar su to me zai hana kai hakuri ka dage kuma ka ba da kai sallah akan kari eh da sauran manufofi da aka farlanta na azumi yace kuma daga cikin kurakurai da mutane suke yi a Ramadan idan wasu sun kula da farloli ko wasu farlolin sai ga wasu kuma akwai lokacin da yake zuwa sai su zama sun fi mai da hankali da yin sallar nafilfili fiye da farilla a ana so ka kula da farilla tukunna bari a takaicen je shine kamar lokacin da ake yin tahajjud za ga mutum wani yayi kokari yayi asham sannan ana yin tahajjud zai fito yayi tahajjud duk sai tun da farko da shi za a fara har ayi addu'a duka ayi addu'o'i yana komawa gida sai idan yayi suhur ya kwanta bacci in ba sa bai tashi da asuba ba sai gari ya waye za mu gane menene yayi aiki mai kyau shine yayi nafila masha Allah balifi haka ake so a goman karshe mutun yayi amma kuma da tahajjud da yayi da sallar asuba wani tafi muhimmanci sallar asuba domin ita wannan farilla ce wajibi ne akan ka idan kai ka sauke abin da yake wajibi akan ka amma idan baka yi ba eh ka fada cikin laifi wanda za ka kama ka da mi da shi amma tahajjud fa eh abu ne da nafila ko mustahab da ake so mutum ya yi su a waɗannan dararar to dole ne mutum sai ya kiyasta kada ya zama ya ba da himma akan nafila har ya zama a sanadiyin wannan ya zo ya rasa abin da aka wajabta masa nami na farilla da yawa kuma ba sa kula da wannan sai gaba ɗaya wallahi jama'a rasa sallar asuba ne saboda da muka dawo da tahajjud gaba ɗaya na gaji ina saurin ɗan kishingida kawai sai farkawa ina karfe 7 da yawa za ka yi suna wannan kuma shi sai tsammanin ai normal ne bayan shi upside down ya yi riko da nafila ya yi mi ya tozarta mi farilla shine sai malam nake nabbahar da mutane yake tunasar da mutane da sun ga kokarin balansin din abubuwa wajen auna abubuwa ana so na farko tukunna ka fara kula da farilla farillai da aka wajabta maka tukunna idan ka tsaye da su sannan sai ka zo ka ƙara da mi da nafilfili wani tabbas a wannan watan ana so mutum ya zama ya dage ya nawa'a ayyukan alkhairi ya yi riko da ayyukan alkhairi daban-daban wanda aka rawaita Muhammad sallam yana tsayuwa wajen yin su a wannan wata mai albarka a rawaito yana yawan tilawatin alqur'ani yana yawaita kyauta da sadaka yana yawaita nafilfili kamar da sallar da ake yin tarawih a rawaito yana raka'a 11 ko raka'a 13 bal ma hadisai sun zo su ingantattu ma sallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsaya da ramadana yana mai imani duk abin da ya zama wajibi a imani da shi kuma yana mai neman lada za a gafarta masa dukkan zunubansa da su gabata wannan duk hadisin suna bayani akan tarawih da ake yi da kuma tahajjud da za a yi da kuma a cikin goman ƙarshen da ake yi a cikin sa ne ake samun daren Lailatul Qadri, wanda duka ana so abu ne mai muhimmanci, ana so mutum ya dage dan ya riski falalolin da suke cikin waɗannan dararen musamman goman ƙarshe. Saboda cikin duk wanda riski daren Lailatul Qadr ibada a cikin sa yafi ibadar wata dubu wanda babu wannan daren. Imana duk wanda Allah madaukakin sarki ya masa gamdakatar ya datar da shi yayi ibada karbabbiya a daren Lailatul Qadr, yayi kamar yayi daidai da wanda ya shekara kusan malamai suna lissafi 83 da wata 3 ko wata 4 wanda babu wannan daren a ciki. Zamu ga shemi dare ne mai daraja, amma duk da haka saboda malam ya ga da yawa mutane idan suka ji wannan falalolin sai su dauke su sai su je kuma su dinga manta farilla wanda ya zama wajibi, wanda ita ne za a fara tambayan ka kai. Kamar zuwa cikin hadisi masu nake cewa awwalu ma yuhasabu alayhi al'abd yawm al-qiyamati min amalihi as-salat, farkon abin da za a fara yi wa bawa isabi daga cikin ayyukansa a ranar kiyama tace sallah. Farko abin da za a fara yi bawa isabi a cikin ayyukansa shi tace sallah, fa in saluhat, idan ta yi kyau to shikenan za ta yi sauran ayyuka sun yi kyau insha Allah. Wanda abin da za a fara maka isabi a kai akan farilla za a maka, idan ta yi kyau sai dan wani lokaci aka dan samu tasgaro, to shine sai a dinga daukowa da nafilfilin da kake yi sai a dinga cikawa, ba wai da farilla ka za a dauka a cika nafila ba, a'a nafilfilin da kai da su ne za a dauka a cika farilla. Kenan wanne yafi kamata ka kula da shi? Farilla shine dogon bayani da yake yi a nan wajen kusan shafuka 3, wanda yake bayani cewa yanda ya ga mutane sun farja'a wani wani kuma abu ne mai muhimmanci, wanda har ya keɓe babi guda a kai cewa yana daga cikin abin da ya zama wajibi mai azumi ya kula da shi. Wasu ko a yinin azumi, wasu kuma ko a daren azumin, duka biyu sai ya haɗa. A yinin azumi shine daga gaisuwar wani ya yi bacci azhar, kamar ne na bada misali azhar da al'asar ya haɗa sai ya zama tarikus salat. Wasu kuma a'a in a daren nafilfili ne sai ya zama ya mai da hankalin nafilfilin sai ta saka mu wata kila mahirar sallar asuba, ba zai yi ta ba sai rana ta fito, shine sai ya dace wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi dukkan mai azumi ya kula da su, ya mai da hankali a kansu, ya zama su ne zai fara ba su muhimmanci. Idan suka tabbata ya zama ya yi su a yanda shari'a ta ce, to sannan sai ya karo da mu nafilfili. Kamar mutum ne ana bin sa bashi sai bai biya bashi kuma ya kyauta, me yayi kenan? An yi ba a yi ba, ai sai ka fara biyan bashi, ana bin ka naira 1000 kuma kana 2000 kuma ga wasu wannan amma ka kira ji sai ka dauki 1000 ka kyauta da ita, ko kuma ka dauki 2000 ka yi kyauta da ita, kuma ga nan abu da yake a kanka ana bin ka bashi. To kamar haka ne idan ya zama mutum bai wannan ba, ka fara sauke wanda aka wajabta maka, wanda za a tambaye ka akai. Za mu gane malam bai yi magana kan azumi ba, tunda ya ce daman abubuwa wajibi da mai azumi ya zama ya kula da su. Sai abu na gaba, abu na biyu da ya kawo shi ne ke cewa fayyashtani bal kadhiba, tunda ya ce daga cikin maganganu da kuma ayyuka ya ba da misali na sallah saboda ta fi muhimmanci, sai ke cewa fayyashtani bal kadhiba, hakan nan kuma ya nisanci ƙarya da ƙage da makamantansu. Domin ya zo hadisi mai asalin yana cewa ya kawo aya cewa man kadhaba alayya mutaammidan, hadisi na gaba kuma iyyakum wal kadhiba, ina horon ku ina hana ku da yin ƙarya, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, domin ƙarya ba abin da take shirar da mutum sai zuwa ga fajirci, wa innal fujura yahdi ila annar, ita shi kuma fajirci yana shirar da mutum ne zuwa ga wuta, zai ta sakere mutum har ga wuta. Wala yazalur rajul, wanda yake cewa mutum ba zai gushe ba ya kadhibu yana yin ƙarya, wa ya taharral kadhiba kuma yana kirdadan ƙarya, hatta yuktaba inda Allah kadhaba, har sai an rubuta shi a wajen Allah mai sarki cewa mai ƙarya ne. A wani hadisi manzo Allah ke cewa man lam yada qaulaz zur, duk wanda bai bar faɗin ƙarya ba. Az-zur shine asali ma mutum ya kirkira abun ba ma shi da asali, to duk wanda bai bar wannan abun ba, wal amala bihi, da kuma aiki da faɗin zur din ko shi da zur din, falaysa lillahi haltun fi an yada ta'amahu wa sharabahu, Allah baya buƙatar azumin sa, Allah baya buƙatar ya bar cin sa ko ya bar shan sa. Mana yana azumi amma kuma zai kirkiri ƙarya, zai shaida zur, to dukan wanda yake wannan kuma yake aiki da ita, wannan hadisi sai ke cewa to Allah baya buƙatar azumin sa. Ban ya ga dama kar ya ci abinci ko ya ci abinci, kar ya sha abin sha ko kar sha abin sha, duka wannan hadisi yana bayyana mana mi muhimmancin ko kuma munin shaida zur ko kuma faɗin ƙarya da aiki da ita. Sai ma nake cewa wa yastanibul ghibata, ya nisanci giba, yana magana kan abubuwan da wajibi ne mai azumi nisance su, wanda kuma da yawa waɗannan abubuwan idan muna azumi sai mu kawai kaman dan rage lokaci, sai da yawa ana taruwa, maimakon an taru mutum ai abin da zai amfanar da su sai a fara mi kaman wai rage lokaci ne har zuwa rana ta fada sharuwa, daga nan kuma sai a fada cikin mi ƙarya ko kuma giba, kisa mallan yake jero su. Shine sai definition din giba, wa hiya zikruka akaka bima yakrahu fi ghaibatihi, ka ambaci abun da dan uwanka ba zai so ka ambata ba idan baya nan, duk abun da ba zai so ba ka ambata to wanda zai fada cikin giba. Idan yana nan kuma ya zama cin fuska, wanda duka shari'a ta hana, ka ambaci abin da dan uwanka idan yana nan ba zai so ba. Allah madaukakin sarki Muhammad ya hana wannan, kaman ka ambaci ka ce mi, wasu malamin ma ya bada misali kaman ka ce al'araj, burbu, wal a'war, ko wannan makahon, ko wannan da makamancin haka, ala sabilil aibi wa dhanmi, ce wannan gurgun dai mai kaza da kaza, ko wannan makahon dai mai kaza da kaza, ko wannan sai ko ka faɗi wani siffa wata mara kyau sauran su haka, balantana ma ka faɗi munanan ayyuka akan munanan abubuwan kansa, cewa wannan fasikin ko wannan azzalimi ko wannan mujrimi ko wannan kaza ko wannan annamimi ko algungumi ko wani makamancin haka. Mutum yana azumi, wanda da yawa a majalisai ba za mu farga ba ana ɗauko taɗi sai dai mutum ya jimi ya faɗa, wani gefe zai ɗauko ba za ka wayi gari ba sai dai ga kai ka faɗa, ana cin naman mutane, ana cin naman mutane, ma'ana kana mi, kana dai biladanka da kake na azumi da wasu biladanka na ayyuka kana rarrabawa mutane, ka gama shan wahala ka yi ayyuka kuma ka zo ka zauna a cikin wasu mintuna kana ɗiban waɗannan ladan kana rabawa mutane. Wannan sai malai kawo hadisi manzo sallam yake cewa li anna nabi sallam su'ila anil ghibati, saboda manzo sallam an tambaye shi akan ghiba, fa qala sace hiya zikruka asaka bima yakrahu, shine ka ambaci abin da dan uwanka zai ki ba zai so ambata ba. Kila sai aka tambaye manzo Allah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, to ya manzo sallam idan abin da na faɗa kuma tabbas yana da wannan ababan fa, abin da na faɗa din haka yake kuma yana da su, idan halayen ne marsa kyau yana da su. Qala in kana fihi ma taqulu faqad iktabta, idan akwai ababen da kake faɗa tare da shi to ai shine kai gibar. Wa in lam yakun fihi ma taqulu, idan kuma ababen da ka faɗa ba haka bane ba, bai siffanci da su ba, baya aikata su, faqad bahatta, haqiqa ka kirkiri ƙarya, ka kagi ƙarya, ka jingina masa. Rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya rawaito wannan hadisin, wanda ya kawo hadisi da suke bayani akan narko da azaba da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa masu giba, masu cin naman mutane, kamar yadda ya gansu a wutar jahannama a lokacin da aka yi miraji da shi. Ya rawaito hadisin, sai ya ambaci abu na gaba shine wa yastanibun namimata, ya nisanci annamimanci. Sai definition din annamimanci, shine wahiya naqlu kalami shakhsin ila shakhsin li yufsida bainahuma, shine ka dauki maganar wani ka je ka kaiwa wani dan ka bata tsakanin su. Wani ai ka jabun da wani ko yace a kanka yace kaza da kaza shikenan, haka yace to bari shikenan in muka da zai ga kaza da wannan, shine abin da ake kira annamimanci. Yace haka ma waɗannan abubuwan wajibi ne, mai annamimanci yana mai azumi yana sance su, yana sanci giba ke cin namun mutane, yana sanci annamimanci, domin wannan din yana daga cikin kaba'ir zunub, yana daga cikin manya-manyan zunubai, yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda sakamakonsa ko menene wannan dinsa. Manzo sallam ya zo a wani hadisi ya ce la yadkhul jannata namamun, muttafaqun alayhi, duk annamimi algungumi ba zai shiga wuta ba, ba zai shiga aljanna ba, dukkan annamimi ba zai shiga aljanna ba. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisin. Saboda shi annamimi shi mutun namun mutane shi nasa da sauki, a majalisin ne za a dinga yi ya faɗa da sauran saka. Zai yi kuma shi annamimi ya haɗa da cin naman mutanen a majalisin aka yi da shi, kuma ya haɗa da mi da annamimanci da shi aka yi, sannan kuma sai ya ƙara bayan laifin cin nama kuma sai ya ƙara da annamimanci, sai ya ɗauki maganar sai ya je ya ce wa wani ai gashi wani da wani abin da ya faɗa kanka, wanda hakan mutane su ga abu ne mai sauki, zai yi sanadiyan ɓatawa tsakanin mutane, zai yi sanadiyan ɓata tsakanin miji da mata, ko tsakanin ‘yan uwa, ko tsakanin kishiyoyi, ko tsakanin abokanai. Balmawa suna cewa yufsidun namamu fi sa'a ma la yufsiduhu sahiru fi sana, annamimi algungumi zai iya ɓata abin da yake tsakanin mutane a cikin awa ɗaya, abin zai iya haddasa masifar da za ta faru a cikin awa ɗaya, wanda boka ma ba zai iya yin wannan sharrin, ba zai iya haifar da wannan sharrin ba a tsawon shekara guda. Shi annamimi zai iya sabbaba masifa a cikin lokaci kaɗan, wanda boka ba zai iya yi sabbaba wannan ba a tsawon shekara. Saboda me? Saboda shi bambancin boka da annamimi, shi annamimi zai zo maka ne a siffar aboki, a siffar wanda ke ƙaunarka, shi ya saka ma ya hakaito maka maganar wani da ya faɗa kanka, kuma zuciya za ta fi karɓa saboda akwai alaƙa da take tsakaninku, har ta kai ma ya ɗauko maka zaganar wancan, inda ce baka san shi ba bai san ka ba, haka kawai baka san mutum ba, baka san shi ba bai san ka ba, baka taba ganinsa ba, bai taba ganinka ba, sai ya zo ɗauko maganar abokinka wanda mewa kuka yi primary ko secondary ko wani abu, za ka karɓa? Ba za ka karɓa ba, babin da za ka karɓa, baka san shi ba bai san ka ba, haka kawai ya kawo maka za ka ji shakka. Amma wannan wataƙila abokinka ne, tare kuke ko a guɗe kuke aiki ko makamancin haka, ko ƙawarki ce ko makamancin haka, rai za ta fi karkata ta karɓa, daga nan sai ya sanadiyan haddasa fasadi da ɓarna a tsakanin musulmai, a tsakanin muminai. Amma shi boka ko shi mai sihiri, ba duk abin da ya yi sihiri ba ne ma zai kama kowa, sai da izinin Allah maɗaukakin sarki. Ba duk abin da ya yi ba zai iya faɗa a kan wanda aka masa sihiri, musamman mutum ya yi riko da azkar da Manzon Allah mai karantar da al'ummarsa, wanda wasu sun zo Manzon Allah ya ce idan mutum ya yi babu wani sihiri ko wani sammu ko wani kambun baka da zai same shi tun daga safiya har yammaci. Haka nan idan ya yi waɗannan azkar ɗin babu wani sihiri ko sammu ko wani kambun baka da zai same shi tun daga yammaci har dare. Kamar addu'ar a'udhu bi kalimatillahi tammat bi sharri ma khalaqa, yayi da asuba sau uku, da kuma bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa samiu alim, in yayi sau uku da asuba. Hakan nan bayan magriba su ma yayi su sau uku. Idan yayi da safe
manzon Allah yace babu wani sihiri ko wani abu da zai same shi har ya kai yammaci. Hakan nan idan yayi da magriba sau uku babu wani sihiri da zai same shi har ya wayi gari. Hakan nan kul huwa falaqi da nasi aka ayatul kursiyyi da addu'o'i da manzon sallam ya karantar da mutane cewa idan mutum yayi su babu wani sihiri da zai samu mutum. Hatta shi kansa sihirin sai da izinin Allah. Amma hum bi barina bihi min hadin illa idhnillah. Haka ne ko ba za su cutar da mutum ba a tsirin da suka yi sai da izinin Allah madaukakin sarki. Kamar da Allah ya kaito mana a kissan Harut da Marut. Wattaba matu shaytan ala mulki Sulaiman. Amma kafara Sulaiman walakinna shaytan kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Na ya ka gunde shine mahal shahid. Kenan akwai bambanci tsakanin hatta shi san malami suke cewa shi annamimi zai iya haddasa masifa da fitina a lokaci kankani wanda boka da mai sihiri ma ba zai iya haifarwa ba. Isa malami yake cewa ana so duka mutum ya nisanci waɗannan abubuwa amma musamman a lokacin da yake azumi wanda an shar'anta masa azumin ne dan ya ƙara kusantar da shi da Allah madaukakin sarki, amma sai ya zama ya wayi gari yana aikata waɗannan ababan da suke ƙara nisantar da shi ga Allah madaukakin sarki. Haƙiƙa bai yi azumin ko bai fahimci maqsudin wannan azumin ba. Sai malami ya ƙara da wasu abubuwa da yake cewa wai sani bulgisha akan nan ya nisanci ha'intan mutane, ha'inci a dukkan ayyuka fi jami'il mu'amalati cikin dukkan mu'amalar da zai yi min bai'in kasuwanci ne wa ijaratin ko haya ne wa sana'atin ko sana'a ce wa rahani ko jingina ne ko dukkan ababen da zai yi da zai zama sai ya ha'inci mutane. Sai abu na gaba yake cewa wayajtanibul ma'azifa ya nisanci kiɗa, yawan jin kiɗa ko bin alatillahi wal musalsalat ya zama yana bin kayan wasa da series na fina-finai da ake yi wanda wasu ma kwata-kwata ba a ma yin su sai a Ramadan. Akwai wasu fina-finai wanda mu a nan Najeriya akwai namu, su ma ƙasashen Larabawa shi sa ya tsawaita akwai nasu, wanda wasu series na fina-finan da ake yi za a kawo su da siffar musulunci ne amma kuma manufar shi ne mi don a kau da hankalin mutane a mai da hankalin su wajen ibadun da ake so su yi a wannan watan. Sai a kawo musu series tun kan Ramadan da wata guda za a fara tallansu cewa ba za a yi su ba sai a ciki fita Ramadan, cewa daren farko Ramadan za a yi kaza, biyu Ramadan za a yi kaza har 29 ga watan Ramadan, kuma wani duk shekara ne suna ka. Kamar mu a nan Najeriya wani ne aka jarrabe mu da shi wannan menene 24 hours ko Arewa TV, Arewa TV ne ko Arewa 24? Arewa 24? Yawwa, akwai series da suke yi ko sauransu haka. On sa'in sai ka gama a daidai lokacin tarawih za a saka, amma mutum sai ya ga sai ce ai zai iya yi ma shekarai, ya zaɓi ya kalli wannan shirme da abubuwan da ake yi akan ya je masallaci ya yi sallah tare da liman, wanda ya zo hadisi manzo Allah ke cewa duk wanda ya tashi ya yi sallah tare da liman na tarawih har sai da ga musalla liman ya juya za a rubuta masa kaman ya kwana yana sallah ne. Raka ha shaɗi da za a yi ka tashi ka fara tare da liman, amma da shaɗin shi ne har sai an gama liman ya juya, haka hadisin ya zo shi har sai liman ya juya za a rubuta maka kamar ka kwana kana sallah ne. Amma waɗannan ababen sai su zo su shakal da mutane su ɓata wa mutane lokaci ya zama yana bibiyansu, kamar yana bayani. Hakan nan ya kawo hatta al-mubarayat yake cewa haka wasan ƙwallo, sai ya zama wani sa'in a cikin Ramadan za a yi amma wai saboda baya so za a yi match da team ɗinsu in lokacin tahajjud ne ma kai ka bar wannan har ta kai wasu za su je a shiga a fito wajen gidan kwallon idan sallaci ta farilla ai sallar a koma wannan wanda ya da mun sallah kenan ma fa akwai lokacin da aka yi in na san lokacin da zai wasu mutane wasu ana fitowa za a tafi tahajjud wasu kuma suna mi suna tafiya gidan kwallo abin da ake so ya zama wannan watan ka samu kusanci ga mahalicinka ka samu takawa wannan shine babban makasudi na farlan ta'azumi muta ababin da suke hana ka suke saka kasala ga bauta sune su waye shaidanu an daure maka su kamar da hadisi matsala ke cewa idan ramadan ya shiga futat abwabul janna za a bude kofin aljanna wa gulikat abwabun niran za a dau rurrufe kofin wutar jahannama wa suffidat ash-shayatin kuma za a daure kangararrun shaidanu wata riwayar kuma wa sulsilat ash-shayatin za a saka sa cikin mari a daure kangararrun shaidanu ke saka daga ramadan yanzu shi sojewa za ku ga hatta wannan basu damu da sallah ba za ka gami suna tsayawa su yi sallah su ne ma a sahun gaba gaba na farilla da makamantan su haka jiya ramadan ba za ka gan shi ba amma daga ramadan ya shigo za ka gan shi yana sallah asuba za ka gan shi salloli jiwa za ka gan shi saboda me saboda an daure shaidanin da yake hana shi sallah an daure shaidanin da suke mi suke ingiza shi ya je aikata sabon da basu dace ba an daure su to me kun ka samu kusanci da mahallicinka wanda daga cikin manufun da ake so shine ibadun da ka fara yin su a watan ramadan har ka dauki kwanaki 29 kana yi a daga cikin manufun da ake so shine su zama sun bi jikinka ka doge ka dauda kan wannan ibadun bayan ramadan su ma kana yin su wannan shima daga cikin manufofi na farlan ta'azumi da ibadun da aka hakaito aka rawaito manzon sallam yana yi katan alqur'ani ana so idan ramadan ya zo ka kara idan ya fita kuma ka ci gaba da yi ba wai zama sai ramadan kake yi ba so dai wasu suke ka ai shi ramadan da qur'ani wallahi tun azumi kuma da ka yanzu ba a dauka ai maja ya zama ko shi daga azumi sai azumi na filfili wannan shi ma daga azumi sai azumi a hakan yana da kyau da da ba ka yi da ramadan ya shigo ka dage kake yi so ake yi kuma ka dore ka fada cikin kashin hadisin mun sake cewa mafi alherin aiki shine addu'amuhu wa in qalla aikin da aka doge aka dawwama a kansa ko mun kadan din sa ko mun karancin sa ala kallo ko shafai da wuturi ne kake yi bayan fitar ramadan bayan isha kana ga in ka kwanta bace ba za ka iya ba da ba ka yin su amma da ramadan ya shigo kana yin tarawih kana yin tahajjud ko da ya fita sai ka doge akan shafai da wuturi hakika an samu nasara an samu ci gaba dukkan daga cikin manufofi na azumi ba wai zama kana azumin ba kuma wasu abubuwa na sharholiya suna zuwa su hana bawa yin ayyukan da suka dace wanda kai buga misali da wanda suke raya dare wajen yin abubuwan da basu dace ba wanda mu alhamdulillah yankin kasar mu nan kusan wance yi ba mu da shi yanzu zai wala ka ga wayoyin majalisai su ma arziki ne kawo da ko ina akwai wuta saudiya ake yin gidaje wani wajen shakatawa da sauran sakan nan sai ga samari kowa zai faka motocinsa sun faka motocinsu aka ba komai ake yi bamban da mi karta yistaka ba komai ne dai ambata ba mu mu za mu bayani saboda sun alhamdulillah ba mu da su a kasar mu amma su a can akwai waɗannan bayan an gama ta rayuwa sun fa amma za a zo kowa ya zafa ka jib din sa ya faka GMC din sa ya faka wane ne an shin fada dadduma an kawo shayi an kawo dabino an kawo nama an kawo komi ne sauran saka ba abun da ke sani sai karta anan gun ba za a tashi ba a gun za a yi sahur sai a shige a sallar su ba sai a kwanta bacci to irin wannan su kwanta bacci shine malamin ya kawo yayi dogon bayani akai su ne ba su tashi ba sai la'asar ba su tashi ba ko wasu lan azhar ba su fito ba lasar ba su fito ba duka yayi bayani kan irin waɗannan abubuwan wanda ina ga lokaci yayi za mu tsaya nan akwai abubuwa mustahabbai da malam ya ambata wanda ake so bayan mutum ya kula da waɗannan su ma kula da su anan za mu tsaya naga ya ce mun daga 9 ne zuwa 10 naga har 10 da minti 11 nan za mu tsaya mun fada daidai na alkarin muna addu'a Allah mun sarki ya ba mu ikon riko da su da sharri kuma muna addu'a Allah mun sarki ya ba mu ikon nisantar su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi